Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba Yakub Makeri Wani mutumin da yake ihu yana cewa duk waɗannan Yahudawa ya kamata a kashe su ya shiga wani wurin bautar Yahudawa a Pittsburgh a jihar Asabar inda ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane 11 wannan kisar bindiga shine na baya-bayan nan da aka yi a nan Amurka wasu mutane guda 6 da suka yi yunkurin kama maharin ciki har da dan sanda guda sun samu rauni a cewar jami'an da suka bayyana cewa fararen hula su biyu suna ciki kuma suna cikin mawuyacin hali da alamar wannan dai shine mummunar harin da aka taba kaiwa al'ummar Yahudu a tarihin Amurka a cewar wata kungiyar Yahudawa mai zaman kanta a nan Amurka hukumar binciken manyan laifuka Amurka ta FBI ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi shi a cikin tsano Babban jami'in hukumar FBI a Pittsburgh, Bob Jones, ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya akan ko jami'an tsaro suna da bayani akan wanda ya yi wannan harbin kafin ya kai harin na jiya. Ana sa ran mutumin nan da aka kama kuma aka caje shi a ranar Juma'a da aika akalla kunshi 13 dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban Amurka Donald Trump zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni daga jami'an tsaro. Wata maje hukumar tsaro ta faɗa wa labarin CBS cewa Caesar Sayoc dan shekaru 56 wanda ke zama a Aventura a jihar Florida zai bayyana gaban kotu a ranar Litinin yayin da CBS din ta ce Sayoc zai gurfana ne a gaban alƙalin tarayya a birnin Miami na Florida a gobe Litinin kamfanin dinancin labaran Associated Press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaro yayi yana cewa da farko Sayoc zai fara bayyana ne a gaban kotun Florida kafin ya je ya huskanci caje-caje da aka dora a kansa a kotun tarayya a New York inda aka samu 5 a cikin abubuwar fashewa 12 jama'an hukumar tsaron ba su da izinin bada bayani akan shari'ar lamarin da yasa aka saka su kan sunayen su Sayoc tsohon mai laifi yana huskantar caje-caje guda 5 ne akan shirya makircin aikewa da bama-bamai zuwa ga wato jama'a na tsawon mako guda. A wani mataki na ba sabon ban, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta buƙaci gwamnatin Burundi ta roƙi gafara akan kalaman ɓatanci da ta yi wa mambobin hukumar bincike mai zaman kanta lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin. A ranar Laraba, jakadar Burundi a Majalisar Ɗinkin Duniya Albert Shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanar kai ƙarin mambobin hukumar na bincike mai zaman kanta zuwa kotu a wurin zaman kwamitin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 3 a birnin New York. Mai magana da yawun shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamadasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa Burundi tana cikin mambobi 47 na Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani matsayi ne da ke buƙatar kyawawan ɗabi'u. An da ya kafa hukumar bincike a kan Burundi ne a cikin watan Satumbar shekarar 2016. Hukumar mai mambobi 3 ta fitar da rahotanni da dama akan yawan ayyukan cin zarafi da na bil'adama a ciki har da manya-manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ceceki shugaba mai ci na jam'iyyar Republican Donald Trump a ranar Juma'a akan yaudaran Amurkawa akan abubuwa da dama da suka hada da batun haraji da kiwon lafiya. Obama da ya barwa Trump fadar shugaban Amurka ta White House yayi wasu jawabai masu gauni a jihohin tsakiya basu yammacin Amurka da suka hada da Wisconsin da Michigan a wani yunkuri da yake yi na kira masu kada kuri'a da su zabi yan takarar Democrat a wurin a zaben rabin wa'adi na ranar 6 ga watan Nuwamba. Ya ce a tarihin duniya da tarihin ma Amurka kowa ya san yan siyasa suna kari wurin yin zancen su, inji Obama yana fadawa taron gangamin siyasa a yankin Milwaukee a Wisconsin. Amma kuma ya ce a cikin wannan lokaci ba mu taba ganin irin wannan ƙarya baro-baro da yawan ƙarya da kuma ƙarya na rashin kunya na yan siyasa da suke muna a cikin wannan lokaci ba. Tsohon shugaban ya nuna taron ya ce Republican na son su soke.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin Nagari na Kowa. Kwamishinan ilimi na jihar Adamawa, Mr. Julius Kadala ya ce, gwamnatin suna daukan matakai don farfado da ilimi a yankunan da 'yan kungiyar Boko Haram suka lalata. Ya faɗi hakan ne a wata hira da wakilin muryar Amurka, Lawal Sani Kona, inda kuma ya yaba Bankin Duniya don tallafi na musamman don gyaran makarantun.
Wato local government guda 7 ne waɗanda wannan fitina ta addabe su, wanda ma har suka tafi suka bar gidajensu, amma da ikon Allah da taimakon gwamnatin Buhari da shi governor, Allah ya sa mutane sun koma gidajensu. Kuma kamar yadda ka faɗa, makarantu sun arbare, don an kona wasu makarantun, duk abun koyarwa an kona. Shi yasa da zuwan wannan gwamnati, sai gwamna ya duba yaya za a yi da irin wannan, yasa dokan ta bace a harkan ilimi a jihar Adamawa. Kuma da yasa dokan ta bace, shi yasa aka ɗiba wasu makarantu waɗanda sun lalace fiye da misali, aka yi ta gyaran su. Sannan aka duba, aka sai kujaru, aka raba ma wasu makarantun, aka sai takardu. Wato malamai kuma, domin a lokacin da gwamnatin ta shigo, gaba ɗayan malaman na primary sun yi wata 7 ba a biyan su. To governor, domin dokan ta bace da sa ilimi, ya doki duk hankalinsa ya rage wannan. Yau ya da wata 6 saura wata 1, shi yasa kuma da aka fito da wato speed nan, gamna ya karbe shi hannu biyu, shi yasa ana aiki a local government guda 7 nan.
Taya ita speed take taimako ga ainihin makarantu da suke yankunan da wannan abin ya shafa a jihar ku?
To a speed dai manufanta dama, domin a komar da yaran da suka bar makaranta zuwa makaranta, sa'annan malamai da yaran duka abun ya taba musu hankali. Shi yasa wannan speed an shirya, ana horasar da malamai da kuma kungiya na SDMC, wato su ne waɗanda suna gyara makarantu. In an horasar da malamai nan kuma ana basu wani dan kuɗi akan albashinsu. Kamar mu a jihar Adamawa, local government guda 7 nan, in mun horasu da malamai nan, muna basu kowane wata akan albashinsu 9,000. Sa'annan SDMC makarantun nan kuma, wato muna basu, in mun horasar da shugabanin SBMC, sai mu basu kuɗi kuma 500,000, domin su duba me za su gyara bisa ga abinda za su iya gyara da kuɗin nan a makarantunsu. Kuma yayin da muke magana, mun horasar da malamai sun kai 6,000 da yanzu, wanda kuma muna basu 9,000 banda albashinsu a kowane wata. Makarantun nan kuma 200 kusan da 80, wanda muna basu 500 domin su 500 domin su yi gyara a makarantunsu.
Sarakunan arewacin Najeriya sun gudanar da taro a Kaduna don bukatar ceto yara sama da miliyan 13 da bincike ya nuna suna yawo akan titi. Wakilin Musani Sha'ibu Malufashi ya halarci taron inda ya fara zantawa da jami'in hulɗa da 'yan jarida na hukumar UNICEF, Malam Rabi Musa.
Wannan taro ne na sarakunan yankin Najeriya daga jihohi 19 dukansu muka haɗu muke duba matsalar nan ta yara da ya kamata a ce suna zuwa makaranta ba sa zuwa wanda kusan kashi 60 daga cikin su suna arewacin Najeriya shi yasa sarakunan suka ga wannan matsala ya kamata a zo kuma mun yarda cewa suna da rawar da za su taka suna kuma da muhimmanci domin suke da jama'a kuma jama'a na ganin girman su don haka ake son a fahimci matsalar daga ina take yara nawa ne hakikani kuma a fito da dabaru da matakan da za a bi
an dauki matakai daban-daban a baya ba ka samun yaran nan da yawa kamar yadda ake ayyana yawan su a halin yanzu da yawa za su ji akwai wani nagartaccen yunkuri da aka yi ne yanzu da za a sake lani
ina so in tabbatar maka shekara guda ana tunani ana tsare-tsare ana fito da dabarun abubuwan da aka yi baya da yadda za a inganta wasu kuma da ba su yi aiki ba a wasan mai alfarma sarkin musulmi alala ta cewa an yi abubuwa da dama daga shi mai martaba sarkin musulmi da manyan sarakuna duk sun yarda su da kansu za su gano waɗannan yara kuma za su tabbatar a ba su ilimin nan
Alhaji Rabi jami'in hudda da ɗan jaridu kuma kakakin UNICEF a Najeriya Dr. Bugaje na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro da farko dai wannan tsarin da ake na baya dama ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba ƴan boko ne suke son su nuna sun damu suka zo da abubuwan da ba su kansu ba su gane ba aka canye kuɗin gwamnati babu wani tasiri da yake ne na biyu wannan al'amarin ba ƙaramin al'amari bane ba al'amari ne wanda yake sarakuna da malamai sai sun tashi sun sa gwamnati gaba domin gwamnatin nan masu tafiyar da ita ƴan boko ne sai an tilasta musu yanda za su dauko kuɗi daga kuɗin jama'a kuma ba wai a zo a yi makarantu irin wanda suke yin nan a je malaman da ke da ɗalibai me suka rasa a ba su ruwa a gyara musu ƴan wuraren za su tafiyar da karatu kuma a je ƙasashen musulmi da suka gyara karatu su irin wannan kamar su Sudan kamar su Morocco kamar su Turkiya a dauko samfari a gyara shi yanda zai karbu a nan wurin a tafiyar da shi amma duk abin da ya kawo dama abu a yi rashin a sa kuɗi ne a ciki sai a zuba kuɗi a makarantun boko kuma ba a zuba kuɗi a makarantu da mafi yawan al'umma nan suke kai ayan su kuma nan suka fi yin aminci kuma shi musulunci nan da makarantu Allah ba su hana a zo a koya musu turanci ko a koya musu wani abu amma abinda ba sa so tsari na boko wanda aka cire Allah daga ciki
masanin harkar ilimin Dr. Bugaje
zan ji dai kin gabatar da kafida wannan taro ya zaki bayyana shi
muna cewa muna integration din nan integration din shine sai a ce an ja samu malam alramma an ce mishi to shi gidan yaran kana a rida to shi gidan za mu kawo malamin turanci da na lissafi da na karatu to malaman da ake da su a makarantun gwamnatin ba su ishe mu ba saboda kai idan muka ci zamu ba malaman makarantun Qur'ani malaman turanci da lissafi da kimiyya fada muke kawai ba yi ake ba amma shekara shekaru sai a ce abin da ake kenan to shi sa abin ya tabarbare mana ni abin da ke gani idan aka samu makarantar islamiyya ko makarantar Qur'ani tana da yara da yawa ba tallafin malamai za a bata ba tallafin horarwa da wato kula kamar supervision a dinga duba su sannan a tabbatar cewa abin da suke koyawa ya yi daidai ni ana tattara da awar tunda policy din mai ya ce primary education da za a fara class 1 to 3 idan ka je ka ce za ka kai malamin turanci an gaya wallahi ba na muke saboda makarantar boko kuma ba mu da shi ba mu da isassun malaman saboda haka idan muka ce za mu koya Hausa kawai rubutu da karatun lissafi da Hausa a makarantun tsan gaya shi kenan ya ishe mu idan yaran sun zama gaji shida sai ya rubutu sai ya karatu da yaran su after all in ka je Japan sai me ake koyarwa India da me ake koya France ga ta ga Ingila Germany da kuma da wanda me koya ke koya da yaran shi minki abin ni ina ganin ci gaban mai shiga rijiya muke idan muka insist cewa sai mun koyarwa kowa malamin turanci wanda ba mu da shi
Haji Rafi Ishaq commissioner ilimi a jihar Jigawa dukkan sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taro sun rataba hannu a takardar sanarwar bayan taro da aka yi wanda mai martaba sarkin musulmi Dr. Sa'ad Abubakar na ku ya gabatar abin da ya rage shine aiwatar da waɗannan al'amura da aka cimma Sani Shaibu Malufashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya
Professor Salisu Shehu na Jami'ar Bayero da ke Kano na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu a wurin taron ga abin da yake cewa.
Na ba da shawara ta farko cewa wajibi ne mu fadakar da al'umman mu wajen muhimmantar da ilimi, wato a dau ilimi da muhimmanci, kuma a sa ilimi akan gaba da komai, domin a al'umma daidaikun mu da kuma a al'ummance da a gwamnatance yadda muke gudanar da al'amuran mu ba ma muhimmantar da ilimi. Dole mu baiwa ilimi muhimmancin da ya kamata a bashi. Sannan kuma wajibi ne mu kirkiro hanyoyi da zamu habaka wato gudunmawar al'umma akan taimakon ilimi. Lalle a tabbatar al'umma an fadakar da ita, kuma an shigar da ita ta hanyoyi daban-daban wajen taimakawa ilimi, da fito da hanyoyi na taimakawa da tallafawa wa makaranta da yara 'yan makaranta da dai sauransu. Sannan kuma na yi magana akan wato ainihin misali kakkafa wato auqaf wato waqafi shine wato kamar gidauniya dan tallafawa ilimi, wato masarautun za a sarakuna za su iya kakkafa irin waɗannan waqafi din. Wannan shine abin da ya tabbata a tarihin musulunci, yawancin wato ainihin misali makarantu da harka ta ilimi ana wato ainihin misali taimaka musu ne ta hanyar waqafi. Kuma ko yanzu a wasu kasashe na musulmi wannan wato ainihin misali waqafin shi yake tallafawa ilimi, har ma ake gudanar da jami'o'i da wannan waqafin. Yayin da ake ta magana akan cewa yaran da ba sa makaranta a nan arewacin Najeriya dole a kaucewa kuskuren wato fadawa kuskuren nuna cewa yaran da suke makarantun Qur'ani ba makaranta suke yi ba. Cin aka yi wannan to mutanen mu za su dauka an musu cin fuska, kuma ba za su karbi sakon da ake so a gabatar musu ba. Dole ne a dauka cewa wayannan makarantun na Qur'ani ba tare da cewa muna cewa wai ba su da matsaloli bane, suna da matsaloli, amma makarantu ne. Mu din nan duk wannan makarantar muka yi, mun yi wannan makarantar, kuma mun zama wanda muka zama din nan mun yi wannan makarantun. Dan haka wato ainihin misali dole abin da yafi alfanu shine a hada guda biyu, kuma a yi kokarin a samar da hanyoyin da za a inganta kowane bangare. Makarantun Qur'ani ya za a inganta su, kuma makarantun boko ai alalace suke, makarantun gwamnati alalace suke, me su ma ya za a inganta su, a inganta karatu a cikin su a hada guda biyu. Muna nuna cewa a al'ummar mu an fi sha'awar mutumin da aka ga ya hada wayannan guda biyu, wanda aka ga ya iya larabci kuma ya iya turanci, an fi sha'awarsa. Yan boko suna sha'awarsa, yan arabiya ma suna sha'awarsa.
A satin da ya gabata mun yi muku alƙawarin ci gaba da hira da wakiliyar mu Maryam Ato Muhammad tayi da shugaban karamar hukumar Alero Alhaji Abubakar Alero. Ga ci gaba da hiran.
Ko akwai wani kira da zaka yi wa uwaye domin su ma su bada tasu gudunmuwa?
Abinda kowa sani ne gaskiya harka ilimi ba ta danganci a ne malamai kadai ba ko kuma hukuma kadai. Harka ilimi abu ce wanda sai kowa ya sa ruwan shi, da iyaye da malamai da hukuma da kowa da masu gari da kowa hakimai masu gari da sauransu, kowa sai ya bada gudunmuwa domin a tabbatar da cewa an samu ainihin ci gaban ilimi. Ke duba gaskiya shi sa dan ake cewa mun danci baya ga malamai da ilimi, saboda an bar harkar ilimi ga malamai da hukuma kadai. Iyaye ma wani uniform ma sai an yi kamar ana yi sanda yake dauka mai dan shi uniform, saboda haka haƙi ne wanda Allah ya rataya ma ƴaƴa na tarbiyyarsu, haƙi ne wanda Allah ya rataya ma uwaye na tarbiyyarsu. Sannan samar da ilimi na zamani da na addini yana cikin tarbiyya, wanda yake wajibi ne mutum ya tabbatar da ɗani ya samu ilimi na zamani da na addini, wanda insha Allah shi zai sa ya zan abin kware zuwa gaba dan Allah ya raya shi. Saboda haka ina kira ga uwaye da hakimai da uwayen ƙasa da kowa da kowa a haɗa ƙarfi domin a tabbatar da cewa ainihin an ciyar da yaran nan ilimi wanda ya dace samu na zamani da na boko. Ba wai in kai kana ganin kamar kana da sararin da taraka ya ɗauka ma ɗayan ka uniform ka wa sai ka biya kuɗin makaranta kai mi sai ka hita boto kai neglecting, har da kai da makwabci ma yana da haƙi ga tarbiyyar da makwabcin shi. Sannan wannan tarbiyya kamar da nace ta danganci karatu na zamani da na boko, saboda haka idan kana da sarari kamata har da makwabcin ka taimaka ma ɗaya shi ma su yanzu ko ta haka uniform ko ta haka laptop ko ta haka biro ko ta haka shawara ma domin su zama su samu ingantaccen ilimi. Wannan gaskiya idan aka haɗa ƙari gaba ɗaya insha Allah abubuwa za su samu cigaba.
menene kudurinka na haɓaka ilimi a wannan karamar hukumar mulki?
Eh, kamar yadda muka taba tattauna da shi da sauran wasu mutane, insha Allah abin da muke da kuduri shine cewa duk wata makaranta da muka ganin tana da buƙatar gyara, in Allah ya so, in a very near future insha Allah kusa da dadiya ba za mu ga da mun ci a samu muna san a yi muna census din su a gano muna ko gudana wani don mu san wace hanya ce za mu yi mu tabbatar da mun gyara makarantar nan. Sannan insha Allah za mu ci gaba da sensitizing din mutane na muhimmancin tura yayan su makaranta musamman yaya mata. Alhamdulillah gaskiya akwai wani alfahari da nake da shi ne gaskiya nan lokacin da aka zo da GSS sabbin GSS da aka yi lokacin wancan lokaci na wancan gwamnati, akwai jinsu da aka zo nan sai zaman to gaskiya alhamdulillah an samu yara mata musamman makaranta sun yi yawa kwarai da gaske, wanda sanadin haka shi sa kwamishinan ilimi na jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Magawata Adaru ya raba makarantar biyu saboda population din ya yawa, aka mai da mata daban ta yaya maza daban. Yanzu haka hakika in ki zaki je makarantar ki ga yawan ɗan matan da ke karatu wurin, gaskiya abin alfahari ne wanda yake muna godiya ga ta gwamnatin jihar Kebbi shi kai ne musamman kwamishina na harkar ilimi Alhaji Muhammadu Magawata saboda kulawa da ya baya ga wannan makaranta din. Yanzu haka an sa an yi renovating makaranta an mayar ita sabuwa, wurin yayi kyau kuma gaskiya environment in is highly conducive for now fulani insha Allah, saboda haka gaskiya wannan abin alfahari ne, wannan gaskiya wannan abin ya encouraging din yaya uwaye da tura yaransu ya makaranta saboda this can this jiji gaskiya mutane sun ba da haɗin kai kwarai da gaske sun zuwa ga tura yaransu mata makaranta. Amma duk da haka ba zai hana in ƙara kira ga iyaye mu ba, shi Allah su yi kokari, haƙi ne huwa wanda Allah ya rataya ma mutum da ƴan mace da ƴan namiji haƙi wura suke da ba cewa ya da namiji shi yadda haƙi a kashi makaranta ya mace abinda a da haƙi a zama talaba, gaskiya bane haƙi ne wanda rataya ga mutum shi tabbatar da bai bambanta tsakanin ƴan shi ba, ka dauki ƴaƴanka mata kuma muhimmancin karatu ƴaƴa mata kusan ba a cewa ya namiji amma yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda tarbiyya fa daga uwa take tashi, kowane daga uwa ta yake fara samun tarbiyya, idan uwa mace Allah ya yi mata mai ilimi na zamani da boko za ka ta haɗa daya ta haɗa tarbiyya mai kyau, amma idan Allah bai hukunta ba kuma ta zanta tashi da ita tallata ya arni ta haɗa za ka ga bata kula bata kula tarbiyyar shi, don ita ma bata da tarbiyyar da za ta bashi, saboda haka muhimmancin ilimi ƴaƴa mata ba karamin muhimmanci gare shi ba. Ina kira ga ƴaƴan mu to Allah su yi hakuri su kai ƴaƴan nan makaranta, wannan shi zai sa kowa aure su ƙara daraja, don wanda duk ta yi karatun nan ta haifar da wata karatu daraja ba wani abu.
Ba safai ake samun 'yan arewacin Najeriya da ke ba da tallafi na musamman ma ɗalibai don ci gaba da karatu ba. A wannan rahoto, wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa ya bayyana yadda wani mai kishin al'ummarsa na ɗaukan matakai na tallafa mai ilimi a yankinsa.
Injiniya Aminu Tukur Dambo shine wanda ya raba ma waɗannan ɗalibai wannan tallafi. Yayi mana bayani kamar haka.
A wannan tallafi ba wani tallafi bane mai yawa ba. 15,500 biyar ce aka ba kowane ɗalibi. Niyyar zai dan tallafa muku tare da iyayenku akan wannan al'amari na karatu da ake. Muna fatan za ku amfani da su ta hanyar da ya dace, kuma insha Allah wannan abu ni daga wajena yanzu aka fara.
Bayyana mani yadda ya raba waɗannan ɗalibai da suka more wannan tallafi.
Akwai criteria da nake son dai bayani ta yadda aka zabi ɗalibai. Saboda wasu ba sani ba, za su ga kawai an ce wane zuwa. Akwai kungiya ta ILSA wannan taku ta ɗalibai. To muka kira kuma NUT, nace musu su kawo mutane guda 16 wanda suka ba da 16. Sai muka kuma kirawo shugabanni na addini, nace musu kawo mana mutane guda 4 wanda suka ba ne. Suka ba da guda 4, shi da suka ba guda 20. To mu kuma cikin dangi ko committee namu na dangi da jini da sauransu mun ce su fara mutum guda 6, yanzu abin da ya faru sai mutum 26. Mun gode kwarai kuma da fatan za ku amfana da shi da ku full utilization nasu.
Alhaji Bello Abubakar Dambo shine hakimin karamar hukumar Ingawa, yayi mana tsokaci a lokacin da ake raraba ma waɗannan ɗalibai wannan tallafi.
Akan gaskiya abun ya ba mu mamaki, ne mamaki. Alhaji Aminu mai bada wannan tallafi ya nuna mu shi yana abun shi ne ba dan siyasa ba, dan kasar Ingawa yana tallafa mu bangaren ilimi. Hukumar ke kuma ta yi da mun dai Allah ya saka mai da dan Allah ka ci gaba da wannan abubuwan gode kwarai, ta yi haƙi mu da wuri da duk ƙasar Inga za mu gaya to kuma yanda mun gaya to suka zo aka ba da kuɗi na shi duk ɗan Inga a ɗan Doma, yanzu ban ji daɗi ba da ba ranar lokaci ne ba kira wa uban Doma ba da wakilin shi, amma zan sanar da kuma ga mutanen ɗan Doma matalla duk sun amfana da wannan tallafi.
Ya ja hankalin waɗannan ɗalibai da kada su salwantar da wannan tallafi na kuɗin makaranta da Alhaji Aminu Tukur Dambo ya ba su.
Ku yaran da aka ba wannan tallafi na bushasha ne an ba ku dan kuɗa dan da kiyayen ku ke daukar nauyi ku ne kiyayen ku shawarar in na biyan kuɗin magajin ya je a biya in na transport ne ko na abinci a je ai kada ai a shayarwa shi mu dukkan ku za mu sa muku ido tabbatar da kuna zuwa makantar kuna cin jarabawa ai kokari a cin jarabawa dawo ai mutanen Ingawa aiki an gode kwarai
Maryam Lawal na ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai da suka ci wannan moriya ta tallafin ilimi
mun ji dadi da wannan tallafi da kuka ba nan tunda muka tashi mun taba samu irin wanda ya tashi mana irin wannan abin ba an zani amfani da wannan tallafi da aka ba mu ta hanyar da ta dace inda ba za a bannatar da su ba tawara ta ga ɗaliban karamar hukumar Ingawa su dage sai baki kansu sai su dage sai karatu mai amfani dan saboda ilimi shine gishirin zaman rayuwa yanzu baka da ilimi ba abin da za a yi da kai rayuwa
a ɗayan gefen kuma Abubakar Ibrahim Ingawa shi ma shi moriyar wannan tallafi
gaskiyar labari a tarihi na karamar hukumar Ingawa dalibi bai taba samun irin wannan dama ba da ya samu a yau ba dan komai ba a ce wani private individual ya dauko wani abu ya ba dalibi gaskiya mu a tarihi bamu taba sani ba sai dai karamar hukumar Ingawa a ce wanda ke tallafa mamu a da can baya to wannan muna miƙa godiya gare shi shi wannan gwarzo wanda ya taimaka ya bada wannan tallafi
Zaruddin Sanufuntuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
ba dole ba kuna ga taron sami ido
abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya
din abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya